sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci na yau Litinin 29 ga watan Yuni shekarar 2020. Baba Yakubu makeri ne tare da Aishatu Bahazu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi ga kanun labarai.
Hauhawar sabbin kamuwar coronavirus ka iya sanya kasashen Amurka da India a sake sanya takunkumin hana zirga-zirga domin daƙile yaduwar cutar. Jami'an tsaron Pakistan sun kashe wasu 'yan bindiga da suka kai farmaki a cibiyar kasuwancin Pakistan. Wasu daga cikin harsashen masana na shiga mummunar yanayi mai ban tsoro a kasashe masu fama da talauci sakamakon coronavirus sun fara bayyana.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jam'iyyar PJP Generation Dabara a jamhuriyar Niger ta tsayar da tsohon shugaban gwamnatin mulkin soja Janar Salu Jibo a matsayin dan takaranta a zaben watan Disamba. Za kuma cewa gwamnatin jihar New York ta nan Amurka ta buɗe huska na biyu na dokar hana zirga-zirga domin daƙile yaduwar coronavirus, amma duk da haka harkoki na tafiyar hawainiya a New York. Bayan haka muna kuma dauke da shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar, sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ga cikakkun labaran duniyar, India da Amurka suna daga cikin kasashen da hauhawar sabbin kamuwar annobar coronavirus ke tilastawa gwamnatocinsu sake sanya dokokin hana zirga-zirga da nufin daƙile yaduwar cutar. India ta sake samun ƙarin sabbin kamuwa da cutar a rana ɗaya da ya kai kusan 20,000 a yau Litini. Ƙasar tana biye da Amurka, Brazil da Rasha a yawan kamuwar cutar tun somawar annobar a ƙarshen shekarar bara. A India, wani ɓangaren jihar Assam ya sake sanya dokar kulle har zuwa 12 ga watan Yuli, yayin da yankin yammacin jihar Bengal aka ƙara wa'adin dokokin zuwa ƙarshen watan Yuli. A Amurka kuwa, jihohin Florida, Texas, California da Arizona suna daga cikin jihohin da suka samu ƙaruwar kamuwa da cutar. Gwamnan Florida Ron DeSantis a jiya Lahadi ya bayyana cewa ya koma rufe wuraren shakatawar bakin teku a jihar, inda ya dora laifin hauhawar akan matasa da ke kin sanya takunkumin rufe baki da hanci da kin kiyaye ba da tazara. A fadin kasar an samu waɗanda suka kamu da cutar fiye da 35,000 cikin kwanaki 6 a jere. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce an sake samun sabbin alƙaliman kamuwa da cutar 189 a jiya Lahadi, inda Brazil ke da mafi yawa na sabbin kamuwa 47,000 cikin sa'o'i 24. Jami'an Pakistan sun ce sun kashe wasu mahara da suka kai wani farmaki a ginin cibiyar kasuwancin Pakistan da ke Karachi. Maharan sun shiga cikin ginin ne a yau Litini bayan sun buɗe wuta tare da jefa gurnati. Wasu mutane biyu su ma sun mutu a farmakin, kana da dama sun jikkata. Babu wanda ya dau alhakin kai wannan harin. Watanni da dama masana sun yi ta gargaɗin yiwuwar samun wani mummunar yanayi mai ban tsoro bayan da tsarin lafiyar manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya suka ji jiki. Coronavirus tana ci gaba da samun mafaka a ƙasashe masu talauci ko kuma waɗanda ke fama da yaƙe-yaƙe, kana babu ingantattun kayayyakin aikin kiwon lafiya. Yanzu wasu daga cikin waɗannan abubuwa sun fara bayyana. A kudancin Yemen, jami'an kiwon lafiya da yawan gaske suna gujewa wuraren aikinsu a sanadiyar rashin kayayyakin kariya. Wasu asibitocin kuma suna kin karɓar marasa lafiya da ke fuskantar matsalar numfashi. A yankin Darfur da yaƙi ya daidaita a kudancin Sudan, inda suke da ƙarancin kayayyakin gwajin cutar, wata cuta mai kama da COVID-19 tana ta yaɗuwa a sansanonin 'yan gudun hijira. Adadin masu cutar tana ta ƙaruwa a India da Pakistan gaba ɗaya, da suke da sama da mutane biliyan 1.5, inda hukumomi a faɗin ƙasar suke ce ba za su ci gaba da dokar kulle ba saboda matsanancin talauci. A yankin Latin America, Brazil ta tabbatar da alƙaliman kamuwa da cutar, da kuma mace-macen da ke biye da Amurka a kana shugaban ƙasar ba shi da niyyar ɗaukar matakan daƙile yaduwar cutar.
Madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Yayin da harkokin siyasa ke ƙara zafi a jamhuriyar Niger domin tunkarin babban zaben kasar a watan Disamba shekarar 2020, jam'iyyar PGP Generation Dabara ta tsayar da tsohon shugaban gwamnatin mulkin soji Janar Salu Jibo a matsayin dan takaranta a zaben mai zuwa. Tuni dai dan takaran ya sha alwashin kawo sauyi idan 'yan kasar suka bashi yarda a wannan fafatawar. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Taron jam'iyyar na ƙasa wanda ya gudana a tsawon wani jiya Lahadi ne ya zabi Janar Salu Jibo a matsayin dan takarar da zai tsaya wa PGP Generation dubara a zaben shugaban ƙasa na watan Disamba da ke tafe. Kuma a cewar sa lura da tarin matsalolin da ƙasa ke fama da su irin su cin hanci da rashin hukunta masu laifuka da siyasar raba kawunan 'yan ƙasa, ya sa shi yanke shawarar shiga fagen siyasa domin tayar da komada. Tsohon shugaban gwamnatin mulkin sojan ya sha alwashin kawo sauyi a sha'anin siyasa. Daga cikin waɗannan sauye-sauye, Janar Salu ya ce idan 'yan Nijar suka bashi yarda zai takaita yawan ministocin gwamnati, sannan zai shimfiɗa tsarin baiwa majalisar dokoki aikin tantance waɗanda za a naɗa a manyan makaman shugabanci. Na ɗauki alkawali cikin girma da arziki a gaban al'ummar Nijar, zan yi siyasar da ta sha bamban da wacce aka saba gani. Ba abin da ke gabana face ayyukan ci gaban ƙasa. Daga yanzu har zuwa lokacin yakin neman zaɓe, kawo lokacin da za mu lashe wannan zaɓe, ba zan ci zarafi ko yi wa wani ɗan siyasa ƙazafi ba. Kuma haka nake kiran magoya bayan PGP Generation dubara su koyi da wannan halayya.
Jusqu'à la victoire, inshallah, je m'engage très concrètement à ne jamais insulter.
Yan siyasar da aka gayyato daga bangarori daban-daban a wurin wannan taro sun yaba da halayen ɗan takarar jam'iyyar ta PGP dubara. Ga abin da ɗan takarar PNDS tarayya mai mulki Bazoum Mohamed ke cewa. Ya ce bayan shirya zaben 2011 a take ka janye daga al'amuran sha'anin mulki, haka kuma ba wanda zai ce ka ce kala ko ka aikata wani abin da ba daidai ba. Da yake magana da yawun jam'iyyun kawancan adawa, shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa Ibrahim Yakuba cewa yayi.
Au nom de l'opposition, nous sommes venus vous dire nous avons besoin de vous.
Kasancewar ka shigo fagen siyasa, Janar Salu, muna buƙatar ka, ka zo muna buƙatar ka, domin halin da ake ciki a yau ya kai inda 'yan Nijar maza da mata za su dage su canza abubuwa. Dan shekaru 55 a duniya, Janar Salu Jibo ya fara fito da sunansa ne a ranar 18 ga watan Fabrairun 2010, lokacin da ya jagoranci sojojin da suka kifar da shugabatan Jamhuriyar Madu da Karaga. Bayan da ya shirya zaben da aka bayyana ɗan takarar PNDS tarayya Isu Muhammadu a matsayin wanda ya yi nasara, Janar Salu ya fara aiki da ƙungiyar ECOWAS, yayin da a ɗaya gefe ya shiga Jami'ar Zaria, inda aka bayyana cewa ya karanci kimiyyar siyasa, kafin daga bisani ya kafa jam'iyyar PGP Generation dubara a bara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Asilin Mummuni Barma, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Kasuwannin Asiya a yau Litinin sun faɗi warwas, yayin da wasu zuba jari suke ta baba game da farfadowar tattalin arziki cikin sauri sakamakon annobar coronavirus. Kamfanin Nikkei a Tokyo ya yi asarar kashi 2.3 cikin 100 a ƙarshen kasuwanci, inda Hang Seng ya yi ƙasa da kashi 1.3 cikin 100 a yammacin kasuwanci. Kan hannayen jarin Shanghai Composite ya yi ƙasa da 0.8 cikin 100. S&P da ASX da ke Sydney sun yi ƙasa da kashi 1.6 cikin 100, yayin da hannayen jarin Kospi da ke Seoul su ma suka yi ƙasa da kashi 1.9 cikin 100. Sannan baki ɗaya hannayen jarin SEC da ke Taiwan da Sensex da ke Mun. S&P da ASX da ke Sydney sun yi ƙasa da kashi 1.6 cikin 100, yayin da hannayen Kospi da ke Seoul su ma suka yi ƙasa da kashi 1 cikin 100. Sannan baki ɗaya hannayen jarin SEC da ke Taiwan da Sensex da ke Mumbai suka yi ƙasa da kashi 1 cikin 100. Kasuwannin mai sun faɗi a yau Litinin, yayin da ake sayar da ɗanyen man Amurka akan farashin dalar Amurka 37.95 kowace ganga, abinda ke nufin ya yi ƙasa da kashi 1.4 cikin 100. A kasuwar mai ta duniya ana sayar da ɗanyen man Brent akan farashin dalar Amurka 40.46 kowace ganga. Kasuwannin kuɗi sun fara farfadowa a hankali, yayin da gwamnatoci a faɗin duniya suka fara buɗe kasuwanni bayan sassauta dokar hana zirga-zirga da aka saka domin daƙile yaduwar annobar coronavirus. Amma kasuwannin Amurka sun tafka babban asara a ranar Juma'a a sanadiyar hauhawar sabbin kamuwa da cutar a faɗin ƙasar. Daga ƙarshe, babban kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta yi gargaɗi a yau Litini cewa faɗaɗawar da Isra'ila ke niyyar yi a yammacin gaɓar teku kan iya haifar da sakamako mai muni ga Isra'ilan da Falasɗinawa da kuma yankin Kana, kuma zai iya illa sosai a fafutukar sasanta tankiya tsakanin ƙasashen biyu. A wata sanarwa, Bachelet ta ce faɗaɗa matsugunai ya saba ƙa'ida. Kana, duk wani yunkurin kwace wani yanki da ke ɓangaren Falasɗinawa na iya tsawaita matsalolin take haƙƙin bil'adama wanda ya kasance wani ɓangare na rikici da ke tsakanin ɓangarorin biyu na tsawon shekaru. Ta ce ina mai matukar damuwa da cewa ko da mafi ƙarancin faɗaɗa matsuguni na iya haifar da ƙaruwar tashin hankali da rasa rayuka. Yayin da za a sanya katanga a jibge jami'an tsaro kana al'ummomin biyu za su kasance kusa da juna, ta ce. Tsarin dokar da ake amfani da ita mai mataki biyu a ƙasar zai wargaje tare da haifar da mummunan sakamako a rayuwar Falasɗina wanda suke da ƙarancin damar ɗaukar matakai na doka. Sabuwar gwamnatin haɗakar Isra'ila da aka rantsar a tsakiyar watan Mayu da Firayim Minista Benjamin Netanyahu ke jagoranta na shirin faɗaɗa matsugunan Yahudawa da kashi 30 na yankin gaɓar teku. Ciki har da matsugunan Yahudawa da kuma yankunan da galibi Falasɗinawa ke zaune. Tsarin gwamnatin bai samu cikakken goyon bayan al'ummar Isra'ila ba.
To madalla a gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Hukumomi a jihar New York kamar sauran hukumomin jihohin Amurka sun buɗe ayyuka huska na biyu a cikin huskoki uku da gwamnatin jihar ta tsara buɗewa bayan samun sauƙin yaduwar annobar coronavirus a cikin jihar wanda ake kwatantawa da tungan coronavirus a faɗin duniya a baya. Sai dai a cewar Muhammad Mada, babban jami'i a kungiyar 'yan Afirka mazauna birnin New York kuma jami'i a ofishin magajin birnin New York, ya ce duk da buɗe harkokin a jihar abubuwa ba sa tafiya yadda ya kamata. Ga dai tattaunawa da muka yi da Muhammad Mada.
To alhamdulillah harkoki dai suna dai tafiya amma dai ba kaman yanda lamuri yake gabanin lockdown din ba, domin yanzu haka dai idan muka lura misali kamar wurin masu sayar da abinci restaurant haka, wato har ila yau dai ba za a iya shiga cikin restaurant a zauna a sai abinci, a zauna cikin restaurant a ci abinci ba, sai dai ka saya imma ka je da shi gida wa imma bakin dai hanya an kafa table. To bakin hanya ku ga jama'a ga motoci, table nawa za a iya kafa a mutum ka zauna ta enjoy abincin da ka saya. To saboda haka abubuwa an dai sake abubuwa amma dai da saura.
To sai dai akwai maganar da ake cewa mutane da yawa sun rashi ayyuka, kamfanoni sun rurrufe. Daga huskan hukuma na birnin New York, ko kuna da masaniya akan wannan abu ko kuma kuna da alƙaluma adadin kamfanoni da suka rufe daga aiki?
To ayyuka ne, misali dai kamar hotels haka, yanzu haka kasan da yake jirage ba su shigowa, ba kuma tourist ba su shigowa garin saboda shi
ne yawon bude ido.
Yawon bude ido haka nan ne. To yanzu haka hotels dai a New York, a birnin New York, a kalla na san dai kamar guda uku ko hudu da suka rufe samsam, wai su ba za su saki dawowa ba ko an sake komai. Sa'annan yanzu haka akwai waɗansu kuma da yake ma'aikatansu sun dakatar da akalla almost 50%, rabin ma'aikatansu duka sun dakatar da su. To saboda shi wato lamari dai ya abin nan sosai a New York.
To yaushe ake sa ran za a buɗe huska na uku?
Huska na uku dai muna duba, sun ce July 6, wato watan July na da kwana shida insha Allah za a buɗe, wato bayan July 4th holiday nan kenan ce su buɗe wato huska na uku.
Akwai yiwuwar abubuwa za su canza ko abubuwa su dawo daidai kamar yadda suke idan an buɗe huska na uku?
To abinda zai canza dai wato za a sake wato sake yawancin abubuwa, misali yanzu haka dai kamar masallataiya da su coci haka an dai ba da izini wai za a iya a soma sallah amma with 50% occupancy, wato rabin adadin mutanen da ke shiga cikin masallaci, watakila Allah idan an kai wato na face na uku, to la Allah a sake wato sakewa kuma a ƙara adadin mutanen da za su iya su ziyarci misali masallaci da kuma coci da sauransu. Sa'an nan kuma idan muka duba har ila yau akwai wato waɗansu areas da har ila yau ba bude ba, da Allah cikin wannan face na uku za a sake su, su kuma mu gani. Amma abin da ke akwai shi ne, idan muka duba yau sabili da abin da ya faru yanzu haka New York City da kanta, ita community New York da kanta tana wato duba cewa budgetin da aka abin nan da za a rubuta yanzu haka da yake ba haraji na shigo, haraji bai shigowa ga gwamnati, saboda shi dole ne a yanke wato a dakatar da waɗansu ayyuka, waɗansu ma da Allah watakila ba za a sake kiransu ba. Kuma ita da kanta New York da kanta mayor na cewa da Allah wato waɗansu ma'aikata kuma za a dakatar da su, saboda shi abubuwa dai an dai sake amma da saura cikin iko Allah. Na
to sai dai an ji a America wasu jihohin America kamar California da sauransu cutan coronavirus na sake kunno kai yana ɗan kai a nan New York ya lamarin yake.
To New York dai alhamdulillahi har ila yau dai mun gode ma Allah wato saboda abubuwan da shi gwamnatinmu ya aikata gabanin yaduwar wannan ya taimaka sosai. To amma dazu nake jin labari cewar wato waɗansu ƴan New York da suka tafi misali Florida suka je don vacation dai don jin daɗi da suka dawo, waɗansu sun dawo da shi. To amma duka dai alhamdulillahi yanzu haka muni a birnin New York dai wallahi coronavirus dai alhamdulillahi ya yi sauki sosai. Amma kasashe kamar su Arizona, su Florida, su California yake sun yi saurin sake mutanensu, shi ne yanzu abin nan corona ya rasa musu daga nan inda suke. Allah ya kiyaye.
Amin summa amin. Muhammad Mada kenan, shugaban kungiyar 'yan Afirka mazauna birnin New York kuma jami'i a ofishin magajin garin birnin New York. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da zamu koma gefe, Yusuf Ali Harande ya gabatar da shirin ilimi.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na wannan makon za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, wanda muke bibiyar halin da ake ciki a jamhuriyar Niger bayan da mahukunta suka ba da umarnin a buɗe makarantu. Kun waɗanne irin matakai ake ɗauka? Wakilinmu Yusuf Abdullahi ya aiko mana da ƙarin bayani.
Gwamnatin da ta Nijar ta sake buɗe makarantun ne tare da ɗaukar wasu matakai na kariya daga barazanar cutar ta korona da ta yi sanadiyar rufe makarantun a baya. Alhaji Iliya Dan Malam yana ɗaya daga cikin shugabannin wata makarantar sakandare mai zaman kanta da ake kira Dan Bassa da ke da Magaram, ya kuma bayyana irin matakan da suka ɗauka.
Mataki da farko dai shi ne sa wannan takunkumi. Wannan dole ne kowa yana da shi, baka shiga daman sai da shi, in baka da shi akwai wanda aka kawo na dala 20-20 kinan sai yaro mai bada dauka sai ya shiga class. Na biyu akwai wanke hannu da ruwa da sabulu nan bakin goma ke mana ga ki wanke hannu ko na'am, wannan shine na biyu. Na uku kuma rugurbuma haka yara su gamu ri guda ta ruwa, mun hana shi wannan. To kai lokacin da suke kauciya su gumu shi ma daga sun gamu sai su watsi ko a cikin kurma muna matsa sai su sa wannan takunkuma. Kuma a cikin class irin na dawa na su cunkusu babu mutum biyu ne kwanta ba da kowa na gefe-gefe kishi ko shi kanshi musan siyasa ta hunamu.
To kowa ya ɗaliban na Nijar ke kallon sake buɗe makarantun, musamman ma waɗanda za su tunkari jarabawar ƙarshen shekara, ga ra'ayoyin wasu daga cikinsu.
Sunana Usman Mamman Abdu, ni ne maga takarda na wannan wanga lakwal wannan makaranta wannan ta birni CS Barma Mustapha. Wannan dawowa ajujuwa gaskiya mun ji daɗi gaskiya, saboda yanzu an dawo karatu za mu yi kwana 45 kuma muna nan muna gayawa ɗalibanmu su kama jiki, insha Allah Allah zai taimaka kuma komai zai zama to ƙarshe.
Usaini Musa Mamman Muntaka. To gaskiya dai na ji daɗi sosai da aka dawo aka kama karatu, kuma ɗalibi na kirki ba su ba ya zamana a gida ba karatu paskun vraiment abun bayan ba shi da dadi kwa
sunana Aliyu Abubakar yankal CSP Kano gaskiya muna majamu bakan hankali dala su tsaya sai karatu sai kisalo lokaci ba wani mai yawa ne ba tunda yake karanta sai an kuri tsaya sai karatu su bar wani abun gashi
sunana Aisha ina fatan ko wace mace ko ni ake cewa daliba ta kama jikinta dan kwanan ga 40 da nawa da suke muna saura ba wani abun gabani ya kamata a kama jiki in Allah ya goda muna dubin life mu kwashe breve mu kawai mu tare shi
sunana Aisha Muhammadu Nasu to wallahi yanzu dai karatu gadan-gadan babu sauki ina kira da ƴan uwana mu dage mu yi karatu da wannan lokaci da ya rage babu wasa Allah ya taimake mu ya ba mu sa'a
a farkon buɗe makarantu gwamnatin Nijar ta dauki wani mataki na hana sayar da abinci a cikin makarantu duk da a cikin matakan kare makarantu na Nijar daga barazanar cutar ta corona to sai dai daga bisani gwamnatin ta dawo kan wannan matakin to amma fa tare da gindiya wasu sharuɗa ga masu sayar da abinci a cikin makarantu
to jagaje ale jagaje sai kompeyi ale jian class
anan wani malamin wata makarantar primary ne a Birnin Damagaram ke kokarin hana dalibai yin cinkoso a gaban masu sayar da abinci Malamin mai suna Sunan Musa ya bayyana irin sharuɗan da suka gindiyawa masu sayar da abinci a cikin makarantun nasu.
Da farko gwamnati ya hudu wani kuduri ya ce da ba a ka abinci na rikirasu. To yanzu daga baya an samu an gyara an daidaita. Amma kuma an ce akwai matakan da ya kamata a bi. Su waɗannan masu sayar da abinci matanan vendors su samu tsakanin su duka a samu distance na meter 1.5. Mu shina yau ni yara ta akan mu zo mu bi. Sau da ɗawa yaran nan mu yi ankadiran su duk wanda ya sa yayi mazai bar gurin ya tai kalas a kalas suke cin kasu.
To koya masu sayar da abinci ke kallon waɗannan sharuɗan.
Sunana Amina Isa. Abin da muke yi kamar mutum biyu mutum uku suke zawa su saya sai su tafi kuma duk wanda zai zo ya wanke hannun shi kuma kowa ya sa babat ya rihe huskar shi.
Hasana aka ce in mun zo mu sa gan mu wanke hannuwanmu mu kulla mu sa babat in mun kade mu sa sabulu kuma mu wanke hannuwanmu.
Hajiya Fatuma ita ce mai sa ido na ganin masu sayar da abinci a cikin makarantar Danbassa sun yi aiki da sharuɗan da aka gindiya musu.
Mu ƴan tallan ciki muke sanyo su cikin hilin lakwal a jeje a jejere don ba kusa da kusa ba. Kowa ta sa babat ɗinta a hanci sai ni ina waje tsaye tare da yaran. Kenan in yaro biyar ya zo ya saye. General mamaci uku ne miji biyu su zo su sai su tai kuma wasu su zo su sai su tai hakanan ne muke musu ina tsaye ina sa ido tunda ba mu da nisa da wani ɗan tallar da mu ba nisa kenan saboda ma mu kare dumi da suke tai kenan dole in sun sai su watse su tai ba mu bari su yi cinkoso su zazzamna kenan bai yiwa su zo su yi zamne su ci abinci a nan.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji ƙarshen wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta daidaita mana sautin shirin, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. Daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.
Can hakika ba da tangarda ba an lura mai ilimi shike morewa.
To madalla a gaida Harande yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Shu'aibu Adam Bagwai yana cewa cin mutunci ko zarafin mata musamman ƙanana da ke ƙara fitowa fili abin takaici ne matuƙa kuma al'amarin zai ci gaba matuƙa idan hukumomi a ƙasar nan ba su yi kyakkyawan tanadin hukunci mai tsananin gaske akan masu irin wannan ta'asa ba. Allah ya kyauta. Sai saƙon Ado Salati Goma ga Annabi Rijau inda yake cewa yi wa jinjira 'yar wata uku fyaɗe da wani fasiki ya yi a jihar Nasarawa abin tashin hankali ne ga mai hankali. Don haka ya kamata mahukuntan ƙasarmu su dinga yin hukunci mai tsanani ga masu fyaɗe shine mafi alheri a gare mu. Amma muddin ba haka aka yi ba to wallahi komai ma ka iya faruwa domin farkon abu aka sani ba a san ƙarshen ba. A ƙarshe ina roƙon Allah ya shirye mu baki ɗaya don darajar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Baffa Haruna Bajoga da Yahaya Baba Alhaji da suke cewa muna Allah wadai da ci gaba da hare-haren Saduka Noke da ƴan bindiga ke ci gaba da kaiwa a sassan jihar Katsina da kewaye, inda a gefe guda kuwa shugabanninmu suka fi mai da hankalinsu don sasanta rikicin siyasar cikin gidansu ba tare da hana idan tsuntsawa ba don kawo wa al'umma tsaro mai inganci. Sako na gaba ya fito ne daga Kabiru Abubakar Bulan Yaki. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Da muna fata kan kama. To amma sai dai har ya zuwa wannan lokaci kananan manoma bamu ga taki da hukumomi ke fitowa da shi domin sayarwa a rahusa kasa da na ƴan kasuwa ba. Dan haka muna tunasar da su cewa fa muna jira. Sai sako na ƙarshe da ya fito daga Comrade Umar Baban Yaya Sabon Gida da Yakubu Mai Manja Funtuwa tare da Rabi'u Mai Shago Sabon Gida a jihar Jigawa. Suka ce salam VOA Hausa. Dan Allah ku ba mu dama mu ƙara kira ga shugabannin Najeriya cewa ya kamata su rika koyi da tsofaffin shugabanni da suka gabata wajen tafiyar da irin mulkin baya na nuna rashin bambanci ga al'ummar su. Sannan kuma ya dace a ce sun hadu sun duba matsalar tsaro da ya ƙi cinyewa a ƙasar nan. Misali Arewa maso gabas Boko Haram, Arewa maso yamma 'yan ta'adda, kullum matsalar kenan. Fatan Allah ya sa wannan sako namu ya kai ga kawo sauyi a ƙasar nan. Amin.
Madalla, yanzu kuma ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya.
India da Amurka suna daga cikin kasashen da hauhawar sabbin kamuwar annobar coronavirus ke tilasta wa gwamnatocinsu sake sanya dokokin hana zirga-zirga da nufin daƙile yaduwar cutar. India ta sake samun ƙarin sabbin kamuwa da cutar a rana ɗaya da ya kai kusan 20,000 a yau Litinin. Ƙasar tana biye da Amurka, Brazil da Rasha da yawan kamuwar cutar tun somawar annobar a ƙarshen shekarar bara. Jami'an Pakistan sun ce sun kashe wasu mahara da suka kai wani farmaki a ginin cibiyar kasuwancin Pakistan da ke Karachi. Maharin sun shiga cikin ginin ne a yau Litinin bayan sun bude wuta tare da jefa gurnati. Wasu mutane biyu su ma sun mutu a farmakin. Kana da dama sun jikkata. Babu wanda ya dau alhakin kai wannan harin. Watanni da dama masana sun yi ta gargaɗin yiwuwar samun wani mummunar yanayi mai ban tsoro bayan da tsarin lafiyar manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya suka ji jiki. Coronavirus tana ci gaba da samun mafaka a ƙasashe masu talauci ko kuma waɗanda ke fama da yaƙe-yaƙe kana babu ingantattun kayayyakin aikin kiwon lafiya. Yanzu wasu daga cikin waɗannan abubuwan sun fara bayyana. Kasuwannin Asiya a yau Litinin sun faɗi warwas yayin da masu zuba jari suke ta baba game da farfadowar tattalin arziki cikin sauri bayan annobar coronavirus. Kamfanin Nikkei a Tokyo ya yi asarar kashi 2.3 cikin 100 a ƙarshen kasuwanci, inda Hang Seng ya yi ƙasa da kashi 1.3 cikin 100 a yammacin kasuwanci. Kana hannayen jarin Shanghai Composite ya yi ƙasa da 0.8 cikin 100. S&P da ASX da ke Sydney sun yi ƙasa da kashi 1.6 cikin 100, yayin da hannayen jarin Kospi da ke Seoul su ma suka yi ƙasa da kashi 1.9 cikin 100. Sannan baki ɗaya hannayen jarin SEC da ke Taiwan da Sensex da ke Mumbai sun yi ƙasa da kashi 1 cikin 100. Babban kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Michelle Bachelet, ta yi gargaɗi a yau Litinin cewa faɗaɗawar da Isra'ila ke niyyar yi a yammacin gabar teku kan iya haifar da sakamako mai muni ga Isra'ila. Kana kuma zai yi illa sosai a fafutukar sassanta tankiya tsakanin ƙasashen biyu. A wata sanarwa, Bachelet ta ce faɗaɗa matsugunai ya saba ƙa'ida. Kana duk wani yunkurin kwace wani yanki daga ɓangaren Falastinawa na iya tilasta matsalolin take haƙƙin bil'adama wanda ya kasance wani ɓangare na rikici da ke tsakanin ɓangarorin biyu na tsawon shekaru.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawo da wani sabon shiri. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na wannan lokacin. Baba ya kuma kire ne ke cewa a huta lafiya, sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Salamu alaikum.